Mr. Mark Blocock ya ziyarci ruruwan Goza da Fulka a jihar Borno, inda ya tozali da wasu daga cikin dubban ɗaruruwan mutane, yara da mata da kuma tsofi da ke cikin talauci da yunwa da rashin muhalli sanadiyar tarzoma Boko Haram. Mr. Blocock, wanda ya fara aiki a ranar 1 ga wannan wata na Satumba, ya sha alwashin gabatar da bukatar ƙara ƙaimi ga shugabannin duniya da kuma hukumomin ƙasa da ƙasa wajen tallafa waɗannan mutane a yayin taron koli na Majalisar Ɗinkin Duniya da zai wakana a makon gobe. Farfesa Kamil Sanifaye na Jami'ar Bayar Kano, masani ne kan sha'anin hukumomin ƙasashen duniya da kuma lamuran diplomasiya.
Wanda duk ya bada irin taimako yana da tasiri akan siyasa da tattalin arzikin wannan ƙasa da ibada. Ma'ana shi ne cewa yanzu ƙasashen da za su dawo su zo su ba da taimako a irin wa'annan, in an samu warwarewa ai kaga da su za a fi yin hurɗa a ciki. Don haka wato wata ajiya ce, wani abu ne can na gaba da suke. Sannan na biyu kuma alal haƙiƙa akwai abu shi ne tsoron fantsamar wannan al'amari. Misali Boko Haram ɗin nan ai kaga da ta so a iyakacin shi Borno daga sai Yobe sai Adama, amma wai cikin lokaci kankani ya fantsama har ƙasashe su Nijar makotan mu su Cameroon su Chad duk ya shiga. To irin wannan shi ma yana ɗaya daga dalilin da yasa ƙasashe suke kokari don kar abin ya fantsama ya tafi wajajen su ma ya kawo musu nasu irin cigaba. Sannan abu na uku, dalilin da yasa ake bayarwa shi ne kuma wasu suna bayarwa ne don taimako da jin ƙan jama'a, domin mutum ba zai yiwu ba kana kwance a gidanka kai kana jin daɗi kuma ka ga wani a can yana fama da irin wannan matsala. So akwai dalilai da yawa da yasa ake irin wannan ba da gudunmawar.
To amma kamar Kabiru Sa'idu Dakatana, gamayyar ƙungiyoyin fararen hula masu rajin kiyaye haƙƙin 'yan gudun hijira a yankin arewa maso gabacin Najeriya na cewa
mutanen nan suna cikin hali na tsaka mai wuya, kuma ya tabbata cewa gwamnati a mataki na tarayya da mataki na jihohi inda al'umman nan suke sun gaza. Abin da yake faruwa shine jami'ai da ake basu amanar kulawa da waɗannan bayan Allah an maida aiki domin waɗannan bayan Allah kamar wata hanya ta samun kuɗi. Abin da ake kaiwa bai isa ba, sannan idan an kai din a samu wasu tsirarin mutane suna sacewa. An saka mutanen nan da suke cikin wannan gurin ta ƙarfi da yaji, wasu su sun zama karuwai musamman mata, wasu su sun zamanto cewa suna fice suna sace-sace. Yunkuri na ƙungiyoyi na duniya da za su zo su yi wannan taimako, dan za su yi waɗannan taimako su nemi izini na dokar ƙasa da ƙasa ta cewa su rinƙa yin amfani da wasu ƙungiyoyi na irin wannan garin masu zaman kansu waɗanda za su taimaka musu gurin aiki. Idan za a ci gaba da biyo da irin waɗannan gudunmawoyi ta hannun gwamnatoci, wallahi za a ci gaba da sacewa, za su ci gaba da azurta kansu. Kuma har yanzu abin da yake faruwa kenan, ka je arewa maso gabas ɗin sun bar mutanen nan a cikin yunwa da talauci da fatara da sanin rashin sanin halin da suke ciki.
Ana sa ran dai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai halarci taron ƙorin na Majalisar Ɗinkin Duniyar wanda zai gudana a birnin New York na ƙasar Amurka a makon gobe. Kuma batun neman tallafi game da yaƙi da mayakan Boko Haram zai zama jigon jawabin da zai gabatar a zauren taron. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.